Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Darul FM, ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata 13 ga watan Disamba. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanan labaran.
A yau Talata, shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi shugaban kamfanin mai ExxonMobil Rex Tillerson a matsayin wanda zai zama sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Za kuma ku ji cewa Donald Trump ya ce zai yi jawabi ga manema labarai nan ba da jimawa ba akan zaɓen manyan jami'an gwamnatinsa. Yau Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa ta samu rahoton kisan akalla fararen hula guda 82 a Siriya.
To, kanin labaran kenan. Kungiyar ECOWAS na shirin ƙarfafa gwiwar manoman karkara.
Ka duba ina da ina ne aka iya yi shinkafa, menene zai sa a bunƙasa shinkafa in an tallafa manoma.
Game da shawarar shugaban Najeriya kan masu cewa a basu kuɗi su ruɓanya ma mutum cikin lokaci ƙanƙani, wanda ake kira ponzi, wani masani yana cewa
ba su irin waɗannan abubuwan kamar dai marasa gaskiya ne.
Za a kuma ji cewa wasu lauyoyi sun ce za su ruga kotu saboda batun rahoton 'yan sanda kafin yin jinyar mai rauni.
Akwai doka, wato National Healthcare Act, ta tanadi cewa haramun ne likita ko wani ma'aikacin jinya ya kiwa wani aiki da kowane dalili.
Sannan za a ji cewa kungiyar EU, wato tarayyar Turai, ta tallafa ma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a Nijar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sannan Sarfilu Hashin Gumal na tafa da shirin noma tushen arziki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Talata, shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi shugaban kamfanin man ExxonMobil Rex Tillerson a matsayin wanda zai zama sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka a gwamnatinsa. Tillerson, wanda ke da alaka da shugaban kasar Rasha, ya shafa dukan shekaru 41 da ya yi a bakin aiki a wannan kamfanin man. Trump ya ce kwarewar Tillerson ta fannin kula da harkokin kamfanin mai a faɗin duniya na da mahimmanci wajen jagorantar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Irin jajircewarsa da kuma kwarewarsa da zurfin sanin siyasar wasu ƙasashe ya sa zaɓensa a matsayin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya kasance zaɓin da ya yi matuƙar dacewa, a cewar Trump a wata sanarwa da masu shirin bikin rantsar da shi suka fidda. Ya kuma ƙara da cewa zai ƙarfafa zaman lafiya a yankuna ya kuma mai da hankali a kan muradan tsaron Amurka. Da an yi zaton kan dole Trump zai zaɓi wani daban, kamar tsohon gwamnan jihar Massachusetts Mitt Romney, saboda Tillerson bai samu goyon baya ba sosai daga 'yan majalisar wakilan da ke jam'iyyar Republican.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce zai yi jawabi ga manema labarai nan ba da jimawa ba akan zaɓen manyan jami'an gwamnatinsa da kuma batun kamfanoninsa wanda zai bari a hannun 'ya'yansa maza. Wannan sanarwar da ta fito da daren jiya a shafin Twitter na zuwa ne 'yan kwanaki bayan tattaunawar da ya kamata a yi amma aka ɗage akan yadda zai janye hannunsa daga harkokin gudanar da kamfanoninsa da ke hulɗa da ƙasashen duniya domin ya mai da hankali akan shugabancin Amurka ya kuma kauce ma son zuciya. Wani jami'i ya faɗi jiya cewa sai wani lokaci a cikin watan Janairun shekara mai zuwa za a ji cikakken bayani akan wannan batun. Trump ya rubuta cewa kafin ranar 20 ga watan Janairu, ranar da za a rantsar da shi, zai mai da dukkan harkokin kamfaninsa ga 'ya'yansa Don da Eric da wasu manyan masu kula da kamfanonin, ya kuma ya yi alkawarin ba za a ƙara ƙulla wasu yarjejeniyar kasuwanci ba lokacin da yake shugabanci. abinda dai ba a sani ba shine har zuwa wani mataki Trump zai tsaya hannunsa daga kamfanoninsa ko kuma irin harkokin kasuwancin da za su fada ƙarƙashin sabbin yarjejeniyoyi. Ƙwararru sun ce hanya ɗaya ce kawai shugaba mai jiran gado zai iya tsama kansa daga fadawa gaba da batun raba hankali shine idan ya ya sayar da hannayen jarinsa a duniya baki ɗaya.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa ta samu rahoton kisa akalla fararen hula 82 wanda dakaran gwamnati suka yi a Siriya a waɗansu unguwanni guda huɗu da ke cikin birnin Aleppo, inda ake ganin alamun an kusa ƙwato sauran wuraren da ke hannun 'yan tawayen. Mai magana da yawun kungiyar rajin Majalisar Ɗinkin Duniya, Rupert Colville, ya faɗawa manema labarai a Geneva cewa mawuyacin abu ne a tantance rahotannin kuma ba a san takamaiman lokacin da aka yi kashe-kashen ba. Ya ce muna fatan waɗannan rahotannin ba daidai suke ba ko kuma an yi ƙari a zancen. Mr. Colville ya yi kira da a ƙyale Majalisar Ɗinkin Duniya ko wata ƙungiya kamar ta International Committee of the Red Cross da ake kira ICRC a taƙaice da su sa ido akan abubuwan da ke faruwa a Aleppo don gudun yiwuwar saɓa haƙoƙin jama'a. A yau Talata, hukumar ta ICRC ta kuma yi gargaɗin cewa dubban fararen hula a gabashin Aleppo kusan ba su da inda za su saka kansu, ta kuma yi kira ga dakaran da ke faɗan a can da su kare su.
Gwamnati da sojojin Myanmar ne ke da alhakin kona ɗaruruwan gine-gine a yankin Rakhine cikin watanni uku da suka gabata a matsayin ramuwar gayya akan har-harin da 'yan bindiga suka kaiwa jami'an tsaro, a cewar wani rahoto daga ƙungiyar rajin wato kare 'yancin ɗan adam ta Human Rights Watch. Tun daga 9 ga watan Oktoba da ya gabata, dakarun gwamnati suka kona akalla gine-gine 1,500 kurmus, a wasu lokuta kuma suka kona ƙauyuka ɗungurungum tare kuma da tilasta ma dubban 'yan ƙabilar Rohingya barin muhallansu. Daraktan ƙungiyar Human Rights Watch ta yankin Asiya, Brad Adams, ya ce sabbin wato bayanan sun ƙaryata ikirarin gwamnati da kuma dakarun Burma na cewa 'yan bindigar Rohingya ne suka kona ƙauyukan da kansu, amma rahoton na'urar tauraron ɗan adam da hirarrakin shaidun gani da ido sun nuna cewa sojoji ne suka banka wa gine-ginen wuta.
Jam'iyyar Social Democratic Party da ake kira PSD a takaice da ke ƙasar Romania ta lashe zaben 'yan majalisa da aka yi da kusan kashi 46 na kuri'un da aka kada a majalisun ƙasar biyu. Sakamako a hukumance da aka fidda yau Talata ya nuna jam'iyyar National Liberal Party ita ce ta zo ta biyu da kusan kuri'u kashi 20, sai kuma Save Romania Union, sabuwar jam'iyyar da ta yi yakin neman zabanta da taken yaki da cin hanci da rashawa, wadda ta zo ta uku da kuri'u kusan kashi 9. Ana sa ran za a sanar da sakamakon zaben 'yan majalisun baki daya cikin makon nan, zaben da aka yi ranar Lahadin da ta gabata. Gwamnatin riko ƙarƙashin Prime Minister Desmond Tutu, tsohon kwamishina a Turai, ya shugabanci ƙasar tun cikin shekarar da ta gabata.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a Abuja, Najeriya, inda wata kungiyar manoma ƙarƙashin kungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka ta Yamma, ECOWAS, ta bullo da hanyar tallafa ma manoman karkara a ƙasashen na ECOWAS. Nasiru Adamu Ilhikaya, gare ka.
Taron da na kungiyoyin manoman yankunan karkara na zuwa ne gabanin babban taron ministocin aikin gona na kungiyar Raya Tattalin Arzikin Afirka ta Yamma, ECOWAS, ko CEDEAO, da ke da helkota a Abuja. Kungiyoyin da ke karkashin lemon ropa da ke raya noma da kiwo yankunan karkara sun ce 'yan Afirka na da kyakkyawan yanayin ciyar da kansu abinci har ma su tura wasu nahiyoyin. Banya Jibo daga jamhuriyar Nijar shi ne shugaban kungiyar.
Wannan takardar ECOWAS ku ɗauke ta kuma ku gane, ku waye ma mutanen kan su gane menene a ciki. Ka gani yanzu bisa iyaka sai ka zo ka iska mutane an tare su. an hana musu su yawo ko an hana musu su kai aboki takarda ya hana shi ku dinga yawo ku gani abinda ake yi da bai kamata ba ku waye mu mutanen kai
akwai wadanda suke korafi misali kamar matakin nan da Najeriya ta dauka na hana shigo da shinkafa cewa ya kawo yunwa ni zaka ga irin wadannan mutane
to ka gani inda ake yin shinkafa da yawan nan me yasa su suka bunkasa shinkafa ba an mai da hankali ne ba an ka duba ina da ina ne aka iya yi shinkafa menene zai sa a bunkasa shinkafa in an tallafa manoma dibaruwa ka dauko daga iyakan Niger zo kina Isa ka dauki wurare daga Niger da sauran su ruwa da agare ku fadama da agare ku in waɗannan wurare duka an gyara su an kawo iri an ba mutane ba a yi shinkafa
manoma mata ma ba bu su a baya ba a wajen taron inda suka ce wasun su a halin yanzu su suke kula da mazajen su
sunana Madansaini Ramatu Abdu Beidi nazo a sunan rezo kin da ake ce ma rufa mun di ba aiki duk da aka dauka mata ga aikin nan babu aikin da zaka dauka in wajen noma ka dauka maza ka da suke noma haka nan mata ga noma in wajen kiwo ne in namiji ya ta yayi kiwo Allah tilasa in ya komo gida ya kawo nono ga mace aka koma ita ga aikin nono ita ga zuwa sai suwa ita ga komi da komi mata ma suke ba masu taya su kama kihi kudi don su tai su yi aikin su nan mun ba aikin mata kwarai karhi cikin program kinga na da sai da yawo ta yi
barista Bello Tukur na kungiyar makiyaya Koret yayi bayanin taron karfafawa mata gwiwa don noma da suka yi a tsaunin da yafi kowanne tsawa Afirka wato Kilimanjaro dake Tanzania
kungiyoyi kaman wajen biyar ko shida wanda muka zo da shi Najeriya akwai kungiyar mu Koret akwai kungiyar mu Apesa akwai kungiyar RBM akwai kungiyar Ropa akwai Oxfam muna jaddada gwamnatocin mu saboda a taimaka al'ummar mu musamman mata dake karkara wa'anda su suka fi shan wahala da kuma matan da ma wanda Allah bai sa sun yi ilimin boko ba
taron da zai gabatar da rahoto ga headquarters ECOWAS din yadawa ayyukan raya tattalin arzikin Afirka ta yamma Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Nasiru yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda kungiyar tarayyar Turai EU ta tallafa ma kungiyoyin rajin kare haƙƙin dan adam da kuɗi sefa miliyan 197 dan kare haƙƙin dan adam a wannan kasar Haruna Mamman Bako gare ka
Kungiyar tarayyar Turai ta tallafa ma hukumar kasar jamhuriyar Niger mai kula da kare haƙƙin dan adam sai NDH da tsabar kuɗi da ya kai miliyan 197 na sefa a wani buki da bangarorin guda biyu suka yi amfani da shi domin rattaba hannu akan yarjejeniyar samun wannan tallafin kuma a cewar kwamishinan Turai mai kula da kare haƙƙin dan adam Raul Matches wannan tallafin zai taimakawa domin bunƙasa ayyukan hukumar ta kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Niger.
Je formule le vœu que notre soutien dans le montant.
Ina fatan wannan tallafin na tsabar kuɗi miliyan 197 na sefa zai taimakawa domin haɓaka ayyukan hukumar ta jamhuriyar Niger mai kula da kare haƙƙin ɗan adam domin ƙara samun yabo da girma wajen takwarorinta. Na tabbatar da cewa za ta ƙara ayyukan kariyar haƙƙin ɗan adam a cikin wannan ƙasa kuma wannan yana ɗaya daga cikin ababen da ake dangantawa da samun cigaban kowace ƙasa. Shi ko shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam sai NDH ta jamhuriyar Niger cewa da Khalid Ikri ya bayyana irin amfanin da wannan tallafi zai yi a cikin ayyukan su na yau da kullun na kare haƙƙin ɗan adam a cikin wannan ƙasar. Wannan zai ƙara lilwanta ayyukan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Niger kuma ya sa ta ƙara cimma nasarori tare da sake cimma matsayinta da ya salwanta shekara ta 2010. Haka zalika zai taimaka wa hukumar a cikin ayyukanta na kare haƙƙin ɗan adam domin amfanin al'ummomin jamhuriyar Niger. A nasa bangaren Abdullahi Karami mai suna Yama, memba a kungiyar kare haƙƙin ɗan adam reshen birnin Kwanni da ake ce ma a NDDH cewa ya yi wannan tallafin na tarayyar Turai abin yabawa ne.
Kamar kowa kamar tu Nigeria mun ji wannan labarin da wannan taimakon da aka ma kungiyar Droit de l'Homme et de la Liberté Fondamentale. Wannan duka ɗan ƙasa ji shi kuma godiya ce zamu kawo bisa Union Européenne wannan abin da take.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Harunan Kwanni. To bari mu sake komawa Najeriya inda wata kungiyar lauyoyi ta yi barazanar maka ministan lafiya na Najeriya kotu saboda batun gabatar da rahoton 'yan sanda kafin a yi mai rauni jinya. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Sauran waɗanda ƙungiyar ta ce za ta yi ƙara a gaban kotu sun haɗa da babban sifetan 'yan sanda na Najeriya da kwamishinonin 'yan sanda na jihohi da na birnin tarayya Abuja, kana da kwamishinonin lafiya na jihohin Najeriya 36. A wani taron manema labarai a nan Kano, shugaban kungiyar na ƙasa baki ɗaya Barista Abdullahi Bla Mabukarti ya ce neman takardar izini da kuma bayar da ita haramtattun ayyuka ne a Najeriya.
So da yawa kusan dukkan asibitoci na kuɗi da na gwamnati suna dagewa su karci ƙasa su ce in ba a kawo wannan takarda ba ba za su taɓa mara lafiya ba. Kuma karɓan wannan takarda so da yawa na ɗaukar lokaci, wani lokaci ana tambayan kuɗaɗe a hannun waɗanda suka je neman wannan takardar. Daga ƙarshe marasa lafiya suna galabaita, waɗansu suna rasa rayukansu da dalilin zubar jini da sauransu. Akwai doka, wato National Health Care Act, ta tanadi cewa haramun ne likita ko wani ma'aikacin jinya ya ki wa wani aiki da kowane dalili.
Ita ma Barista Nafisa Muhammad Sile da ke zaman memba a ƙungiyar ta ce mummunan tasirin lamarin na ƙarewa ne akan iyaye mata.
Kaga maganar jinya mu ne, kuma idan aka ce an rasa rai mace ta rasa ɗa. Idan ta kama ga uba ne wanda yake da ƴaƴa mata kuma su ne za su yi jinya, in sun rasa kuma sun rasa uba zai kuma iya yiwuwa miji ne naki haka ta faru da shi ke ce a jinya, kuma sannan in ya zo ya rasu kin rasa miji, ko kai zaka dinga bada kuɗin magani da jinya da komai da komai. Duk dai wannan abu dai gaskiya idan ka juya ka juyo kusan zance akan mata yake ƙarewa.
Ko a watan jiya ma rashin samar da takarda daga 'yan sanda ga likitoci ya sababa rasuwar wani Malam Ibrahim Badamasi na ƙauyen Gundutse a yankin ƙaramar hukumar Kura a nan jihar Kano, bayan da ya shafe kimanin sa'o'i 36 da albarushi a jikinsa a asibitin ƙwararru na Nasarawa da ke nan Kano. Yanzu haka dai ƙungiyar ta League of Lawyers for Liberty and Freedom ta ba da wa'adin wata guda domin hukumomin da lamarin ya shafa su soke wannan tsari ko kuma ta ɗauki matakin shari'a game da lamarin. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida na Kwari. To kamar yadda aka sani dai, kwanan nan fadar shugaban Najeriya ta gargaɗi jama'a game da ƙungiyoyin da ke cewa mutane su kawo kuɗaɗensu su ruɓanya musu cikin lokaci ƙanƙani da su yi hattara saboda yaudarar da ke tattare da hakan a akasarin lokuta. Kan wannan na tuntuɓi wani tsohon babban ma'aikacin banki kuma masanin tattalin arziki da ke zama a garin Kaduna mai suna Malam Ahmad Ahmad, don yi mana fashin bakin wannan al'amarin da ake kiransa Ponzi scheme da Turanci. Sai ya ce,
to gaskiya Alhaji bayan wannan dai abu dai an daɗe ana yin shi, kuma yawanci a irin lokaci irin wannan a Najeriya aka fi samun irin wannan lokacin da tattalin arzikin mutane yawanci yana cikin wani matsayi haka. Yawanci su waɗannan mutane ko kuma za a ce ba su irin waɗannan abubuwan kamar dai marasa gaskiya ne. Abin da suke yi shine sai su nuna mutane cewa ka kawo kaza ka kawo kaza za mu baka kaza. Yawanci za ka samu abin da za su bayar din ya fi abin da ake samu a ko a bankuna ko kuma a wasu abubuwa wanda hukumomi suka amince da su. Wato sai ka ga mutane sai ka ɗebo kuɗi su kawo su ba su. Shi kuma abin da yawanci suke amfani da shi shine sai su ɗauki kuɗin wannan sai su ba wannan. Wannan ya zo aka ce aka ma za a ma alkawari za a baka interest akan wannan kuɗi da ka kawo. Ka kawo ba wai yawa riba, to ba wai kuɗin ake sa shi a cikin wani aiki da ake na tattalin arziki da yake bunƙasa ba. A kuɗin ne kawai ake ɗauka sai kuma sai a bawa wani. To shi ma haka wannan ɗin in kai mutum ya ji daɗi sai ya je ya gaya wannan. Wannan ma ya kawo kuɗin. To ƙarshenta sai su ga cewa an samu cewa mutane sun shigo da yawa. To shi kuma wanda ya saka wannan ɗin shi ma daga baya zai zame shi ma yana ɗan tatsa ta wani gefe. To ba lokacin da aka samu wani ɗan tangarɗa haka ko mutane suka ɗan fara zuwa kuma ba a ɗan fara samun abin da ake musu alkawari ba sai kai mutane sun tsorata. To idan suka tsorata sai su zo da yawa. Ko kuma su daina kawo kayan kuɗin kuma su zo suna cewa suna so a basu nasu. To a nan lokacin ne fa sai a fara samun matsala.
Eh, ko Allah.
Shi wanda ya yi wannan ya kafa wannan abun wannan harkar sai ka ga ko ya silale ya gudu ko kuma mutane an bar ku a tasha.
To Alhaji Ahmad,
Alhaji Ahmad, bayanan da suke yi shine wai dama bankuna kan ci riba sosai masu ponzi din. Dan riban da suke digawa ma masu ajiya ba wani abu bane da ike riba ce sosai. Shi isa idan suka raba sai mutane su ga kamar kudin na da yawa. Wai dama ai bankuna ma ribar suke ci sosai kamar yadda su ma suke ci.
To ai ba haka take ba, saboda su bankuna ai aka akwai hukumomi da suke kula da aikin da suke yauwa. To su kuma wannan ponzi din bankuna suna samun riba, to amma kuma gaskiya su aya kaidan ci komai aikin su yake. Dole sai ka ce ga abin da ka samu da kuma abin da ka kashe a aikin da kai ka samu kudin, ga haraji da ka biya da sauransu.
To becece shawarar ka ga 'yan Najeriya?
Wato shawara na ga 'yan Najeriya shine kowa ya hatara, saboda wannan abu karshenta rufe za a yi, kowa kuma ya gudu, kowa ya shiga matsala. Saboda haka kowa ya shiga tetense ne sauya shawara.
Malam Ahmad kenan, wani masanin tattalin arziki ke fashin baki game da wannan shiri na wato rabanya kuɗi ma mutane idan suka gabatar ma kungiyoyi da ke kiran kansu koko ake kiran su ponzi scheme da turanci. Yanzu kuma ga Sarfilo Hashin Gumal da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfilo Hashin Gumal daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Kamar yadda hukumomi a Najeriya ke mayar da hankali don bunƙasa harkar noma a ƙasar, a makon da ya gabata ne gwamnatin jihar Adamawa ta raba taraktocin noma kimanin 500 ga ƙananan hukumomin jihar 21 da zumman bunƙasa harkar noma da rage raɗaɗin matsalar tattalin arziki da ake fuskanta. Shirin noma tushen arziki zai yi dubi ne ga yadda waɗannan taraktocin da aka raba za su isa ga talakawa manoman da aka yi domin su, maimakon shirin ya karkata wani waje na daban. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya zanta da gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammad Bindo Umar Jibrila kan wannan batu. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Shugaban kasa ya yi magana a koman gona, kai ka sani kwanan nan na raba tractors ma talakawa 500 kowanne lokacin gamin zan ba su, mun ba su 5 ba taba wannan ba a jihar Adamawa, tarihin Adamawa. So ina so ne in tabbata cewa a Adamawa dai mun fi karfin abinci kuma mun samu zaman lafiya, wanda shine babban abu zaman lafiyar nan. Kuma ina so amfani da wannan interview namu in kara wa shugaban kasa mu addu'a, in kara mishi roko Allah Ubangiji ya kara mishi lafiya da tsawon rai, kuma ya kara masa basira yadda zai samu ya kyautatawa talaka, because shi jihar Buhari talakawa su ne karfinsa. So don haka ina roko ya mayar da hankali akan abin da talaka suke so, kuma na tabbata zai haka.
Your Excellency, ka batu tractocin nan da ka raba kusan 500 da sansu, amma inda gizo ke saka shi ne talaka musamman manoma na karkara, ya wannan abun zai iske su? Domin wasu na ganin kamar kan cewa kada dai masu wa amurhu su ne su ganin kan cewa tractor wata kila sai na manya.
Eh, ba zai yi ba, domin na ji daɗin tambayanka, domin koran nan da na yi bayani na ce commissioner na local government da commissioner na agric za su yi ɗan kwamiti wanda kowane wata za a bi a ga me ne yake faruwa, kuma ban yarda kowane chairman ya yi amfani da shi ba. Wannan abu talaka aka tsayawa, talaka za su yi amfani da shi, kuma abu ne ba kyauta ba. Za a ɗan biya wani abu kaɗan wanda za a sayi mai, za a maintaini wannan tractors ɗin. Kaga wannan tractors ba na China ba ne, masu Ferguson ne, abu ne daga Ingila mai ƙarfi. Duk duniya a dai gefe mu nan ba a taɓa wani tractors da ya fi su ƙarfi ba. Don haka ina roƙe mutane, kuma ina ƙara jiddadawa na tabbata mutane Adamawa za su ga don haka talaka su kwantar da hankalinsu. Mun ba su taki lokacin damuna, kuma yanzu muna shirye za a ba su taki lokacin noman rani. So don haka tractor gashi mun bayar, kuma muna da shirin mu kawo abubuwa ma da yawa wanda ya shafi manoma ɗin, domin 95% mutane arewa suna noma, kuma shugaban ƙasa yana ƙarfafa domin in mun fi ƙarfin abinci to insha Allah ko zaman rashin zaman lafiyar nan ma abubuwan da zai ba mu sauki a ciki.
Gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammad Bindo Umar Jibrila kenan aka saurara a hirarsa da Ibrahim Abdulaziz. To koya ƙananan manoman da aka raba taraktocin domin suke gani? Ibrahim ɗin da ya samu tattaunawa da wani ƙaramin manomi Ahmad Saja Aliyu da kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar manoma a jihar Adama, Ahmad Tukurjana, ga yadda ta kasance.
Man Sajo tambayar da zan so maka shine na cewa a matsayinka na ƙaramin manomi da ke karkara, ya kaji da wannan gudumawa da gwamnatin jihar Adama na kawo traktoci tukuna, ya kaji?
Nayi farin ciki da wannan kokari da na kawo mana traktoci. A matsayina na ƙaramin manomi da nake buƙatar yin noma in kai level da zan samu sayar biya buƙatuna da sauransu, aka kame wannan guduma, ina ga kamar an kawo abin da za ta taimaki ƙaramin manomi.
Duka a kadamar shi bai wuce mako guda ba, kun so maganin traktocin?
Eh to, a ni a ido na kan magane ba, amma wanda sun gani sun gaya min sun gansu, kuma an gani a TV time da aka kaddamar, kuma yanzu kasan rani ne, ba abin da za a yi da trakto a yanzu kam.
Kaman ku a matsayinku na ƙaramin manoma, menene fatan ku da dangane da kaddamar da wannan shi da ba da traktocin, domin mu suna da wani dan taba ba kai?
Eh, ta yaba ba din an sha mu ne, mun warke, ina ga kama baya an kaddamar da wasu abubuwa mai kamar da taki da sauransu, magunguna da sauransu, aka zuwa kaddamar aka bar mu a haka. To yanzu kuma da aka sa kaddamarwa shine muke ganin muke da dan taba ba da wasu shakku da wasu al'amura na yau da gobe da ba za a rasa ba shanin mulki na kasan nan yau.
Me zai kawo maka nan shakku ganin kan cewa an raba? Kana ga ba zai kai gare ka bane koko a tsarin da za a biya na koko menene zai saka taba ba?
Eh, tsarin ne ina ga yana da matsala. Don yanzu wani a inda yake traktor ba zai zo ya masa aiki ba. Kuma wani gonan sa ma traktor ko ya je wajen ba zai yi aiki ba, akwai itatuwa da sauransu. Bai da ƙarfi da kuma zai cire wannan itatuwan kamin a yi noma a masa wannan aikin. So wani manomi yana buƙatar traktor, wani manomi baya buƙatar traktor lalle a yanzu. Amma muna farin ciki wannan abun da ya kawo traktor din, zamu san yadda za a yi masu kananan ƙarfi din su samu yadda za a yi traktor ta musu aiki don a samu ci gaba.
Zan dagare ka ban kuma ga Amutukuru a matsayinku na shugabannin kungiyar manoma na reshen jihar Adamawa. Wataƙila kafin a kawo an shawace ko kuma kun zana da ma'aikatar gona da sansu hakan nan, ya kuka ji da ba da waɗannan traktoci da kuma yadda tsarin yake yanzu?
To, alhamdulillah, shi cin gaba ba dole sai da shawaran mu ba, amma kullum ne dai a takalce a kungiyar mu duk wani abin da gwamnati a yanzu hakan nan ma kungiyar mu muna cikin State Executive Council meeting ne.
Masu sauraron mu, anan muke ka ƙarshen shirin namu na yau, sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin ƙarshen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz wanda ya hira da baƙin namu na yau, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To, a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakonmu na farko a yau ya ce, rahoton da hukumar lafiya ta fitar wanda ya nuna yadda cutar malaria ta addabi ƙasashenmu na Afirka, hakan bai zo mana da mamaki ba, kuma hakan wani babban ƙalubale ne ga shugabanninmu da fatan za su yi duk abin da ya kamata wajen ganin an shawo kan cutar. Sako daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura, jihar Katsina. Sai kuma sako na gaba wanda ya zo daga hannun Arabiya Awal mai faci gidan madi da Sha'aibu Diamond gidan madi da Rilwani Shago mai turare Funtuwa a jihar Sokoto, tarayyar Najeriya. Ya ce, isa ƙasar Gambia da shugabannin yammacin Afirka suka yi, ciki har da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, domin shawo kan shugaba Yahaya Jammeh ya amince da kayan da ya sha a zaben da aka gudanar. Allah ya sa ya amince, domin ƙasar ta fita daga fargabar fadawa cikin tashin hankali, amin summa amin. Sai kuma sako na gaba wanda ya ce, muna taya dakarun sojan ƙasar Siriya murnar kwato birnin Aleppo daga hannun ƴan tawayen ƙasar su, daga Hadiza, matar mai kayan miya Oji Kutus Gombe. Sai kuma wannan sakon ya ce, fatan alkhairi biyoye Hausa, muna kira ga Yahaya Jammeh na ƙasar Gambia da ya yi haƙuri ya sauka ya miƙa mulki cikin ruwan sanyi a zaɓaɓɓen shugaba wato Adama Barrow, domin kuwa yin hakan shi ne demokuraɗiyya. Sako daga Bala Muhammad Dambam, jihar Bauchi. Sai kuma wannan sakon da yake cewa, ya zama wajibi mu jinjina wa rundunar tsaron Najeriya bisa ƙoƙarinsu da suke yi na kawo ƙarshen ƙungiyar Boko Haram a Najeriya. Muna taya su addu'ar Allah ya yi musu jagoranci wajen kawo zaman lafiya a Najeriya. Sako daga Kabir Sakaina, layin ƴan goro malumfashi. Sai kuma wannan sakon ya ce, Club da Real Madrid tare da magoya bayan ku, ina taya ku murna bisa ga samun nasarar da dan wasan ku kuma gwaninku wato Cristiano Ronaldo ya samu na lashe kyautar dan ƙwallon duniya wanda ya fi yin fice, wato kyautar Ballon d'Or, daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina.
To jama'a da ra'ayoyi masu sauraron muka kawo ƙarshen wannan shirin saboda babu lokaci ba za ku ji takaitattun labarai ba sai kuma a dakaci shirin yau da gobe da Usman Kabara da Maryam Bugaje da Nafisa Sudangi ke gabatarwa yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni da wato Saida Sandun da ta hada mana sauti da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan Washington DC ke cewa sai kuma anjima.